Wannan batu na zuwa ne makonni kaɗan bayan cire tallafin man fetur, wanda ya sa yanzu haka ana sayen man kan farashin da ba a taɓa kaiwa ba a ƙasar. Da take mayar da martani kan batun ƙarin kuɗin wuta da hukumar wutar lantarki ta ce ta janye, Hajiya Fatima Abubakar ta nuna cewa ba wannan shine karan farko ba da hukuma za ta riƙa yi wa mutane barazanan cewa za ta yi ƙarin kuɗin wutar lantarki.
Wannan al'amari yana sanya fi ƙarfinmu, muna ji muna gani zama a ƙasarmu tana son ta gagare mu. Ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki akan wannan al'amari. Wasu ma zaki gani Hajiya ba su ma san da cewa za a yi ƙarin nan ba, ba su da labari, sai dai kawai mutum ki ji yana ta ƙorafe-ƙorafe. Yau ya ce idan ya sa katin wuta da tana mishi sati guda, yanzu sai ta koma ta yi kwana uku. Tun daga shekaran da ya gabata zuwa wannan shekara, hukumar wutar lantarki ta yi ƙarin wutar lantarki ya kai so uku, kuma ba kowa ne ke da labari ba. Don haka ya kamata dai a ce an samu matsaya, don al'ummar Najeriya suna cikin halin kakanikai.
To ko yawan ƙarin kuɗaɗe da ake yi kan kayan masarufi shine zai yi saurin farfado da tattalin arzikin ƙasar ne? Masanin tattalin arziki Ahmed Iliyasu Saddau nan Misau ya yi fashin baki.
Matakai da ya kamata gwamnati ta ɗauka don samun sauƙin al'amura ana iya kasa su kashi uku. Na farko matakin gaggawa, wato na yanzu immediate a turance. Mataki na biyu na ɗan lokaci short term. Mataki na uku na tsawon lokaci long term. A mataki na gaggawa, wato ya kamata a ce ana amfani ko kuma an yi amfani da kuɗin da aka kwato daga waɗanda aka ce sun sace kuɗin ƙasa. Rahotanni da yawa sun nuna an karɓo kuɗaɗe masu yawan gaske. Shin a ina suke? Lallai a fito da su a yi abubuwa wanda za su taimaka wa ƙasa arzikinta ya ƙaru. Mataki na biyu shine na ɗan lokaci, wanda za a farfaɗo da ƙananan masana'antu don sarrafa kayan masarufi da suka shafi talaka. Mataki na uku shine farfaɗo da manyan kamfanoni da za su ƙera ko kuma harhaɗa kaya da ake bukata cikin ƙasa da wajen Najeriya. Wato bunƙasa noma shi ma zai shigo cikin wannan nau'i, saboda shi noma yana bukatar shiri na musamman kafin a samu amfanin shi.
Amma ga sakataren tsare-tsare na ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kabir, yana mai cewa ƙungiyar ƙwadago ba za ta lamunta da wani ƙarin kuɗin wuta ba.
Wai yanzu an fito ana maganan ƙari, ƙarin me? Albashin ma'aikata nawa ne? Su masu aikin nawa suke ɗauka? Kwata-kwata ƙarin albashin da bai wuce mafi ƙanƙantan 30,000 ba shine za a zinga musguna 'yan Najeriya da wannan ya zama rashin adalci da kuma rashin imani, wanda yana mai tabbatar miki ƙungiyar ƙwadago ba za mu zuba ido muna kallo ana 'yan Najeriya abin da ga dama ba. Don haka tuni ƙungiyar ƙwadago muka yi tir da wannan ƙari, kuma mun faɗa ba za mu lamunta ba, kuma ba za mu ƙyale ba. Kuma insha Allahu muna nan, muna tuntuɓa membobinmu a jihohi 36, muna haɗa kansu inda za mu tabbatar da cewa mun ƙalubalanci wannan zalunci da ake a ƙasar nan.
Hukumar wutar lantarkin dai ta ƙara jaddada cewa babu wannan batun ƙarin kuɗin wutan, domin har zuwa yanzu ba a kammala shirye-shirye a kai ba tukuna. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.